sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 4 ga watan Mayu 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, shugabar kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkan nau'ukan albarkatun man rasha. Hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar corona. Sannan a kasar Korea ta Arewa an sake harba wani makami mai linzami a yau din Laraba a cewar kasashen Japan da Korea ta Kudu.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa hukumar da ke yaki da masu sha da fatautin miyagun kwayoyi ta NDLEA a Najeriya ta ce adadin waɗanda ke ta'ammali da miyagun kwayoyi a ƙasar ya haula miliyan 15.
Iyayen da kansu dole su lura akwai wani canji a yanayin yaransu. Yaran kwanan nan sun ga kamar suna sa turare masu nauyi, to wataƙila suna son su boye warin wani abu. Ya suna tafiya straight ko suna da dan tangadi.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger, inda majalisar ɗinkin duniya ta naɗa tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu domin ya jagoranci kwamitin da ke da alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin tsaro da na canjin yanayi a yankin Sahel. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau, wanda wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkan nau'ukan albarkatun man rasha, inda hatta danyen mai za a daina shigo da shi daga yanzu zuwa ƙarshen wata koko watanni 6, sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. To amma sai rukunin takunkuman ya samu amincewar dukkan ƙasashe membobin EU kafin ya aiwatu. Bari mu gaya ma kanmu gaskiya, ba zai zama da sauki ba, saboda wasu ƙasashe membobin EU na matukar dogara ne ga man rasha. To amma a takaice, dole ne mu dau wannan matakin, abinda von der Leyen ta gaya ma majalisar dokokin kungiyar ta EU kenan. Ta ce aiwatar da takunkuman sannu a hankali zai baiwa ƙasashe membobin EU damar samun wasu wuraren siyo mai ɗin a maimakon na rasha, kuma zai takaita matsalar da za a samu a kasuwar makamashi ta duniya, yayin da kuma zai yi matuƙar matsalan ba marasha. A lokaci guda kuma ya takaita lahanin da takunkuman za su yi ga tattalin arziki. An yi watsi da kiran Papa Roma Francis na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta albarkacin bikin Ista na mabiya yar ɗariƙar nan ta ya Kirista ta Orthodox. An kuma soke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban daɗaɗɗiyar ɗariƙar Orthodox ta Rasha. Shirinsa na ziyartar Rasha ma a yanzu ba tabbas, hatta yunkurinsa na jaddada dangantakar da ke tsakanin mutanen Rasha da mutanen Ukraine ya citura. Papa Roma Francis dai bai yi wata nasara ta kirki ba a diflomasiyance a yakin Rasha da Ukraine mai yiwuwa saboda kasa amfani da tasirinsa na ma'abucin ɗa'a da iya rarrashi ko ta wajen buga waya kai tsaye ma hukumomi a Moscow don kawo ƙarshen wannan zubar da jini, ko kuma aƙalla taimaka a cimma wata tsagaita wuta haka. A maimakon haka, Papa Roma Francis ya samu kansa a wani baƙon yanayi na zama dole a gare shi ya yi bayanin yadda ya kasa sukar Rasha.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA, Janar Buba Marwa, mai ritaya ya ce akwai sama da mutum miliyan 15 da ke amali da miyagun kwayoyi a kasar, lamarin da yace yana ƙara ta'azzara matsalar garkuwa da mutane da ayyukan yan bindiga da kuma rikicin Boko Haram. Ahira da Alhassan Bala, General Marwa, ya ce hukumar tana shirin gudanar da gwajin kwaya ga yan takarar a zabukan 2023 a wani bangare na yaki da ta'amali da miyagun kwayoyi. Ga hirar tasu
za su kai miliyan 15 fa, kuma wannan lissafi ne sosai na United Nations, ba kawai ne muka faɗa ba, sun kai miliyan 15. Kaga ba karamin lamba ba ne wannan. So aiki ne sosai da tattalin aiki da ya kamata mu nemi goyon bayan kowa, ba aikin NDLA ba ne shi kadai. Shi ya sa bara 21st June shi shugaban kasa ya yi launching WADA, War Against Drug Abuse, wato yaki da shaye-shaye. Kuma wannan yakin dole su ma daga wato iyaye a gida tarbiya, dole a nuna ma yara. Wasu iyaye da kansu za su tura yara ku je ku siyo mini kaza, ku je ku siyo mini wibi da sauransu. A wata rana yaro zai ce, zai labe ya ce bari nan gwada wannan abin da ake tura ni in saya, har da giya, duk drugs ne a yi da tobacco. So na farko kenan, sai na biyu, iyayen da kansu dole su lura akwai wani canji a yanayin yaransu. Suna shiga ɗakunan bayan yara sun tafi makaranta, su ga banka din filo karkashin katifa akwatunan yara wardrobe akwai wani abu da suka gani. Yaran kwanan nan sun ga kamar suna sa turare masu nauyi, to wataƙila suna son su boye warin wani abu. Ya suna tafiya straight ko suna da ɗan tangaɗi, suna kallonsu waye abokanan yaran da sun duk wannan abubuwa dole su soma daga family. Sannan wato community gwamba shi ne muka ce kowace unguwa a Najeriya ta kafa committee na shaye-shaye. Wannan committee ɗin a ƙauye su ne za su gano su wane masu amfani, waye masu sayarwa. Saboda ko masu shaye su ma za ga an duba da kyau wasu suna sayarwa. To irin wannan za su kawo mana rahoto kuma mun sabu na samu. Akwai su pastoci da malamai a coci-coci da masallatai, su ma akwai aiki na za su yi na jawabi tare da sarakuna masu unguwa, hakimai, duk wannan abun za a haɗa kai. Kuma muna son wato a yi gwajin drugs, wato drug test, kamar yaran makaranta yan jami'u za su koma makaranta ko sababbi, dole su yi drug test saboda abun ya rage. In ka san cewa za a gwada ka drugs, in kuma an same ka da laifin kana da drugs, kila za ka kama aiki ba ka shiga makaranta tare da sauran yaran ba, ai za ka daina. To duk muna wannan su security agencies su ma muna son su yi haka. Masu aikin gwamnatin za a ɗauke su ma a gwada su. Hata 'yan siyasa su ma duk mun kawo wannan jawabi. Kuma zan so ma kewaye wato parties, political parties kwanan nan. Gwamnatin Kano sun riga sun so ma irin wannan. Yanzu za ka nemi takara, dole shi 'yan doctor a tabbata baka shan wani abu. In ba haka ba, da zarar ka hau kan kujera, kudin ɗan kudin da ka samu na jama'a sai ka ga an sai koken da shi da wasu abubuwa. Kuma bayan haka kai ba zai zama daidai ba, idan ko chairman na local government ko wani commissioner yana shaye-shaye, ai ba magana.
Shugaban NDLEA kenan, General Rububa Marwa mai ritaya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hanifa, hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar COVID-19. Babban birnin na kasar China yau din Laraba ya bada sanarwar rufe tasoshin jiragen kasa 40, wato kashi 10 cikin 100 kenan na tasoshin, da kuma wasu daruruwan hanyoyin motocin bus. Hukumomi a Beijing sun tashi tsaye tun daga tsakiyar watan Afrilu, bayan da wasu yan makaranta 10 suka kamu da cutar ta COVID-19, wanda hakan ya haddasa rudani a sassa da dama. Aka shiga rububin saye-saye saboda tsoron yiwuwar a kafa dokar kulle makamanciyar wadda aka kafa a birnin hada-hada na Shanghai. Yanzu hukumomi sun shiga wani gagarumin aikin gwaji na wato akasarin mazauna birnin miliyan 21, yayin da kuma take tarifi makarantu, wuraren kasuwanci da kuma wurare irin na motsa jiki da raye-raye. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau din Laraba, a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu, wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da suka tayar da hankulan makwabtan Koriya ta Arewar, tare kuma da janyo Allah wadai daga Amurka. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta harba makami mai linzami ne daga yankin Sunan, wanda ke daura da Pyongyang. Wannan ne yankin da babban filin jirgin saman Koriya ta Arewar yake, inda tayi ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen kwanan nan.
Gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwara rahotannin mu. A Majalisar Dinkin Duniya ta nada tsohon shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu domin ya jagoranci kwamitin da ke da alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin tsaro da na canjin yanayi a yankin Sahel. Sai dai 'yan kasar ta Niger na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da irin gudumar da tsohon shugaban kasar zai bayar wajen ganin an cima wannan buri da aka sa a gaba. Suleiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Wani shirin haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka ne ya buƙaci tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu ya jagoranci kwamitin ƙwararru domin zakulo hanyoyin da za su ba da damar shawo kan matsalolin da suka haddasa tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin Sahel, yayin da ɗaya ɓangare tawagar za ta binciko shawarwarin da za su taimaka a tunkari illolin canjin yanayi da nufin samar da ci gaba a yankin da aka ayyana a matsayin mafi fama da wannan masifa a duniya. To koya 'yan kasar ta Niger ke cewa Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin mashawartan Isu Muhammadu a zamanin da yake shugabancin ƙasa.
Yayi mu ƙasar Niger aiki tsakani da Allah, kuma yayi mu Afirka aiki tsakani da Allah, sannan ƙasar san duniya gaba ɗaya an yi ittifaki, gwani ne kuma adili ne. Saboda haka bashi wannan makami bai san mamaki ba gare mu. Tsaro in ba Isu Muhammadu ba, shekara ta 2011 da kasar sanmu suka tunkari wannan matsala da kasar Libya ta gwabce ta zan babu shugaban kasa, kuma duk 'yan ta'adda suka shigo cikin wannan kasa. Amma da ikon Allah da nazari irin na shugaban kasa Isu Muhammadu ya tsara kasar Niger, ya zan kasar mu tana ga hannunmu har zuwa yau. Isu Muhammadu babu aikin da zaka bashi a duniya wanda ba zai iya shi ba. Akwai mashawarta tare da shi wanda suka san wannan aiki na harkar sauyin yanayi.
To sai dai shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata Tahir Gimba na ganin alamun an yi zaben tumin dare.
Shi dai dan talikin ga ya shugaban kasa shekara 10, gadon shi gashi ne ba samu zamu da shi ba. To ya kana za a ce ai sabon tahiya da tsohon kafafu. Ya kamata a bashi wani aiki ba wannan aiki ba na tsaro, don da su sun kaje san sai da take yanzu sai san sai babu ta. Ta rushe dan kanta. To ce dan mutuna ga wani wace da ba wace kuma martaba zai yi hidawa babu waye zai yarda mali za su yarda su komo cikin hannun shi ai wani sasanta ko Burkina ko Gine ba za shiga ba. To ce din kitso bisa kiyaye ake ba.
A ziyarar da ya kammala a jiya talata a Niger, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce sun cimma matsaya da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar AU Musa Faki Muhammad akan batun damka ragamar kwamitin da zai binciko hanyoyin magance matsalolin da suka addabi yankin Sahel a hannun Muhammad Isu.
Nous inviterons aujourd'hui président Youssoufou à diriger cette équipe.
A washegarin sabkarsa daga karagar mulki, tsohon shugaban kasar Niger Muhammad Isu ya kafa gidauniyar da aka kira Foundation Isu Muhammadu Fim a takaice, wacce za ta mai da hankali wajen nazari da bincike a fannin tsaro da neman hanyoyin magance illolin canjin yanayi. Koda yake wasu 'yan Niger na ganin ta a matsayin wata kungiya mai kokon bara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba, Nasiru Gareka.
Domin fa'are wada harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne. Dattijon Arewa Alhaji Lamido Umar Cikaire ya ce dawowar Arewa irin ta da gabanin zuwan Turawan Ingilishi ba abu ne da zai zama mai sauki ba. Lamido Cikaire na magana ne kan yadda lamuran tsaro suka taɓarɓare, kama daga Arewa maso gabas har abun ya koma Arewa maso yamma.
Taron zumunci ba, amma don taron ci gaba kam har abada babu wani ƙungiyar gwamnoni ta Arewa da za ta sa Arewa ci gaba. Babu ƙungiyar sarakuna na tutocin Shehu Usmanu don sun haɗu, ko su haɗu ko su rabu ba za su cutarwa Arewa da komi ba. Haka gwamnoni ya so su yi kungiya ko kar su yi. Gwamnonin abinda suke a jihar su shine abinda zai ciyar da in ma sunansa Arewa ko jiha. Amma don dai a haɗu kawai, wannan zumunci ne da kuma bege, abu mai kyau da ya wuce wanda ba zai dawo ba har abada. An taɓa yin jihar Arewa, ya wuce har abada, ba zai kuma dawo ba har abada. Yanzu kuma ana jihohi, sai dai ko ba mu san abin da Allah zai kawo zamani gaba ba. Ta yi jihohin a ƙara yanka su ko kuma a dunkule guda biyu ko guda uku, amma a ce wani abu ya dawo Arewa, wannan kam a farka tun da wuri ba zai dawo ba, babu shi yanzu kuma ba zai dawo ba har duniya ta nade.
Na tabbatar wani da inda na wuce ban yi wannan tambayar ba zai ce yana bi na bashin tambaya, me yasa abun ba zai dawo ba, me ya bata abun da har zai hana shi dawowa kamar da?
Ba ɓaci ba ne, zamani ne, damanin zamani haka yake. Babu abin da da ake yi ya ɗore har abada, babu shi, sai Allah ya kawo canjinsa. Da Shehu Usmanu ne da shi da Muhammadu Bello su suka raya Arewa ta fiskar musulunci har Arewa ta samu ci gaba da ɗaukaka. Wannan ya wuce har abada ba zai dawo ba, ba za a samu madadin Shehu Usman da Muhammadu Bello ba. Sannan kuma shugaban mu Sardauna shi ne premier, shi ne shugaban Arewa a dunkule Arewa ɗaya. Haka kuma yayi har ma waɗanda suke musulmi da waɗanda suke krista da wanda suke ba su da addini suna tsafi ma har yau suna begen Sardauna, domin ya ida rantsuwar da ya yi shi shugaban Arewa ne. Wannan ya wuce har abada. Da aka dawo Arewa aka raba ta, akwai Arewa maso gabas jihohi shida, akwai Arewa maso yamma jihohi su ma shida, akwai kuma tsakiya nan su ma jihohi watakila shida ko, to aka dawo jihohi shida yanzu. Ya za a samu Arewa kuma, tun daga tsarin mulki yadda ya ce kowaye mai cin gashin kansa ne, ba a haduwa a Kaduna duk Arewa a zo manyan Arewa ko shugabannin Arewa ko masu ilimin Arewa su zo, ga kudinmu ya za mu siyar da Arewa gaba a kowa jiharsa. Saboda haka to ya zaka ce kuma gwamna ya tafi da jiharsa kuma ka ce ya je kuma baya biyan albashi, misali wani kuma yana biyan albashi, to menene cigaban Arewa? Jihar da ba a biya ta albashi ba, gwamnan ta bai biya ba, da wannan jihar an biya albashi, to me amfanin suna Arewa? Kowaye jiharsa ne. To yanzu sai mu dinga kama jihohi da nagartansu ko da kasawarsu. Amma maganan wai yau Arewa, wannan Arewa, mu mu haɗu Arewa mu, ba zai yu ba, ya tafi har abada. In muna so mu yarda tun da wuri, in muna so kuma mu makara daga baya mu ga uwar barin, kai ko ba mu ga uwar barin ba, bai babu shi.
Yawwa, to ina ga ƙarshe, da idan aka samu matsala a birane, da yadda ake shine idan duniya ce mutum zafi sai koma kawai. Sai je zauna Arewa, akwai abinci, akwai gona, akwai komai. Amma yanzu kuma ƙauyukan ma sun fi ban tsoro saboda rashin tsaron nan. Mutane suna garuruwansu Arewa, ba sa bacci da yawancin wasu jihohi da dama.
ba sa bacci da kiddu biyu a rufe saboda babu tsaro. Shi ma wannan zamanin ne ya kawo?
Yawwa, kamar yadda ka ce, za mu ce arewa duk ba ta bacci, duk arewa ba ta bacci, jihohi ne kaɗan a cikin arewa wanda ba sa bacci. To shikenan har ma wanda suke baccin su ma suna da abin da suke kokawa. Kamar yadda ka ce, talauci ya ƙaru a ƙauye. Don me? Noma da kiwo su ne uwa uba, su ne arziki, su ne wadata, su ne kashe yunwa. To sai aka samu sun mutu a ƙauye yanzu. In ma akwai su, to ba kaman da ba. Don me? Domin shugabanni ba su mai da hankali akan noma da kiwo ba kaman shugabannin da. Muddin kuma ba za su mai da hankali akan noma da kiwo ba. To talauci ya dinga addabar mu daga nan har mu mutu. Babu wani abu da za a ce ana taimakon kuɗi a ba mutum 2,000 ko a za a bashi bashi yayi wani dan yin sabulu. A za a bashi bashi yayi noman rani. A za a bashi menene abu ka masa yan injuna a ka masa dan taki. Duk ba zai yi ba noman daminan nan tukunna sai an inganta shi. In ba inganta shi ba, ba a tsaya a kansa ba. To wallahi talauci ya dinga addabar mu kenan. Ya aka yi kuma wannan abubuwan suka tabarbare a jihohin guda guda koko a arewa duka shine tabarbarewan shugabanci. Masu hawan shugabanci yanzu kusan ba za mu ce duka ba, amma za mu ce kashi 90 din su yan amore ne, yan akecere ne. Wani yana ganin yanzu babu kasuwar da tafi ka zama gwamna samun kuɗi, ba sai da gida ba, ba sai da fata ba, ba sai da auduga ba, noma ba, ba kiwo ba, ba masana'anta ba, ba inda ake samun kuɗi. Muna muna tsakani da Allah yau 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 ka je ka ɓoye su sun zama naka, sai ka hau mukami a jiha na gwamna, don duk kuɗin jihar ta naka ne, sai yadda ka ga dama za ka yi da su. Abin da ya kamata kuma a jihohin mu duk jihohin noma ne. To in ba jihohin gwamnatocin sun tsaya sun inganta noma ba da kiwo, muna tafiya a zamanin da tun da aka halicci duniya haka muke noma ko haka muke kiwo. To mu da talauci tukunna ma.
Shi kuma dattijon arewa Alhaji Shehu Ashaka na cewa matukar sarakuna za su dau aikinsu na gadon kaka da kakanni, za a iya samun maslaha.
Iyayensu da kakanninsu su Allah ya horewa mutane, suka san yadda suke tafiyar da mutanen, to aka bata musu ne kuma su suka yi fushi suka zauna suka sa ido. Waɗannan wani siyasa ɗan kasuwa ne, yana da ranar zuwa yana da ranar tafiya. Ko ba su da ranar zuwa ba su da ranar tafiya, dama a nan ka same su kuma za ka tafi ka bar su a nan. Kuma su da mutanen ka same su kuma amanar mutanen aka ba su. Sai sun dawo sai sun fahimci wannan abin ba kafin wannan masifar ta bada waje na turo. Amma masifar ta bukan ta wuce inda ke tunani ba.
Wato wanda yana da ya nuna sai sarakuna sun dawo sun ɗauki aikinsu na kula da jama'a, sannan za a samu maslaha.
Za a warware wannan abin, za a samu maslaha. Amma in ka bar wannan abin a hannun 'yan siyasa yadda ake tafiya yanzu, wallahi in shekara 40 za a yi baba. Mutum ne ba baka san shi ba sai lokacin da yake da bukata da kai. Shi ko wannan dama akan abin kasamin shi. Sai sun yi hakuri sun duba amanar da iyayensu suka barwa suka bar musu ta mutane, sannan a warware wannan rikicin. Mun zauna cikin da ba telefon, ba wani kwamfuta, ba komai, amma duk inda wani mutum ne taku ɗaya biyu uku sarakunan nan suna da labarin area kowa, suna da labarin abin da ke faruwa a ko'ina nasu. Suna da waɗanda suka ba amanar su kula da waɗannan ɗin, ba kudi suke nema ba, ka ba su mutuncin su. To an zo an ki ba su mutuncin su saboda haka su kuma sun yi tsufi sun bar mutane an shiga masifa wanda su kuma sun manta iyayensu ne suka bar musu gadon mutane. Gadon mutane aka bar musu, wallahi mutu wannan bala'i in dai ba dawowa aka yi aka gyara wannan abun ba, aka dawo wa da mutanen nan darajarsu ba, aka nuna mana suna da abin yi, aka nuna mana suna da mutunci a wurin mutanen, wallahi ba za ka wata shi ba sai an kace wannan rigimar.
Wato Alhaji Shehu, akwai ma wannan labarin ma da ake bayarwa na lokacin da yan Boko Haram suka shiga Kano suka kai hari kan marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Masu rakiyarsa wato dogare kenan suka sadaukar da ransu.
A gaban kofar motar da za a harbe su ya zo tsaya a wurin a gaban shi aka harba shi ya mutu. A jikin kofar mai martaba sarkin Kano din dogari ne ya zo ya tsaya a wurin ba magani gare shi ba, shi ya yarda shi ya mutu don mai gidansa ya tsira.
Wato wannan abin da yake koyarwa yadda na ji shi ne su sarakunan nan ba sa jin ba da sun samu ne da an ce har ma duk abubuwan suka wuce bai firgita ba ba abin da ya same yana nan yana zaune bai nuna tashin hankali
yana zaune a motarsa kuma bai har ya mutu shi bai rabu da hidiman mutane ba kuma bai rabu da mutanen ba kuma mutanen ba su rabu da shi ba
wato wannan ya nuna dai girman shugabanci idan Allah ya dora wa a mutum ya abu na shugabanci ya tsaya tsayin daka ya sadaukar da komai nasa saboda jama'arsa.
Saboda abin da zaka kula Nasiru, su fasa zakunan nan mutane suka gada ba kuɗi suka gada ba, biyu mutane su duma shi ne gadarsu.
A gaishe ka da Tijon Arewa, Alhaji Shehu Ashaka. Sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata zanta. Masu sauraro, duk a nan ma za mu naɗe tabarmar shirin. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu saurare kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umaru Kamba Yawuri da Sani Ashafura Mai Goro da Dan Asabe Mai Fata da Hamza Galadima Birnin Kebbi. Suka ce a yau muna so ku ba mu dama domin mu tofa albarkacin bakinmu a kan muhimmiyar ziyara da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo ƙasar Najeriya inda zai gana da Shugaba Muhammadu Buhari. To muna addu'ar Allah Maɗaukakin Sarki ya sa wannan ganawar ta zama wa ƙasar tarayyar Najeriya babban alkhairi. Sai saƙonmu daga Kawu Mai Ruwa Bajuga da Sala Muhammad Isa Bajuga. Suka ce muna son mu miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga tela darakta ne sai da yadi da zannuwa a bakin kasuwar Bajuga bisa ga rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu a safiyar yau Laraba. Allah ya ji ƙanta, Allah ya mata rahama. Wanda ta bari, Allah ya ba su haƙuri da juriyar rashinta. Amin. Sai saƙon Sani Muhammad Cindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce haƙiƙa ziyarar wuni guda a jihar Borno da babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi. Abin a yaba ne, Allah ya sa ya kammala ziyarar lafiya. Amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makiri da Alhaji Muntari Mai Shago da Wakin Basa. Suka ce a gaskiya shekarar bana noma zai yi ma talaka wahalar gaske saboda tsadar taki da maganin feshin ciyawa, sannan ga ƙarancin kuɗi a hannun jama'a. Kuma har yanzu gonakin da suke nesa da gari ba a zuwa saboda tsoron kada 'yan ta'adda su yi awon gaba da mutum. Allah ya kama na mafita. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun man Rasha, inda hatta danyen mai za a daina shigo da shi daga nan zuwa watanni shida, sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. An yi watsi da kiran Papa Roma Francis na a cima yarjejeniyar tsagaita wuta albarkacin bikin Easter na mabiya da daddiyar dariƙar Kirista ta Orthodox. An kuma soke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban da daddiyar dariƙar Orthodox ta Rasha. Shirinsa na ziyartar Rasha ma a yanzu ba tabbas kai, hatta yunkurinsa na jaddada dangantakar da ke tsakanin mutanen Rasha da mutanen Ukraine ya ci tura. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba, a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu, wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da suka tayar da hankulan makwabtan Koriya ta Arewar tare kuma da janyo Allah wadai daga Amurka. Kwararru na cewa dan takara ɗaya tilo na Hong Kong, wanda aka amince da shi a zaben shugaban ƙasa da ke tafe, ga dukkan alamu zai dau tsauraran matakai kan walwalar jama'a a birnin, fiye ma da shugaba mai barin gado Carrie Lam.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kama a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce, mu wuni lafiya.